kutuna lokacin da kuka ce wa annabi Musa, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid, mu ba za mu iya hakuri akan abinci iri daya ba. Fad'u lana rabbak, don haka roƙar mana ubangijinka, yukhrij lana mimma tunbitul ard, ya fitar mana daga abinda ƙasa take tsirarwa, ba abinda yake sauka daga sama kawai ba, mun gaji da wannan. A fitar mana abinda za mu noma da kanmu, mu samu min baqaliha, na daga ganye da ƙasa take tsirarwa, wa qissaiha, da abinda ƙasa take tsirarwa, na daga gurji, wa fumiha, da abinda ƙasa take iya bayarwa, na alkama, wa adasiha, da abinda ake iya nomawa a ƙasa, na wake, wa basaliha, da kuma albasa. Wannan ya fi mana a kan manna wa salwa. Kala annabi Musa ya ce da su, a tastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair, yanzu wanda yake na ƙasa mai ƙasƙanci shi kuke neman musaye da shi a madadin wanda ya fi muku alheri kuma ya bi daraja. Ihbitu Misran, shikenan ku je ku shiga Masar, ko kuma ku je ku shiga kowane birni kuka ga dama. Fa inna lakum ma ta'altum, a can za ku samu abinda kuke tambaya. Waduribat alayhim adh-dhillatu wa ba'u ku, waduribat alayhim adh-dhillatu wal maskana, Allah ce sai aka tsora musu talauci, sai aka tsora musu kaskanci da talauci. Wa ba'u bi ghadabin min Allah, kuma suka wayi gari a cikin fushin Allah, ko suka dawo da fushin Allah. Zalika, haka ya auku gare su ne saboda bima zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah, saboda sun kasance suna kafircewa da ayoyin Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghayri al-haqq, kuma suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba. Zalika, wannan ya tabbata a kansu ne bima asaw, sakamakon laifi na sako da suka rika yi wa Allah. Wa kanu ya'tadun, da kuma ta'addanci da suka rika yi wa mutane. Wannan aya da aka ji wa idin nan shine na ƙarshe cikin jerin gwanon ayoyin da Allah ya yi magana akan banu Isra'ila wajen hada zancen da tun baya, ya bani Isra'ila suru ni'mati allati an'amtu alaikum, an yi ta jin wa iz, an yi kuma ta jin cewa Allah ya yi kaza. To yanzu wannan ayar a cikin jerin dai nan na cikin suratul baqara shine inda zancen ya kare. Allah madaukakin sarki ce, ku tuna lokacin da kuka ce wa annabi Musa, wannan abinci da ake ta saukarwa na manna da salwa, mu ba za mu yi ta hakura muna ta cin abinci iri daya ba. Ba amin wahid, ba wai suna nufi abinci iri daya ba, tunda manna daban salwa daban, amma suna nufi jinsin abinci package ne wanda ake kawo daga sama ya ishe mu na sama, a ba mu na ƙasa. Mimma tunbitul ard, mun gaji da cin na sama, shine ma'anar ta'amun wahid, ko kuma abincin da ya zama ready made wanda ba kai za ka yi wahala ba, mu ba mu son wannan, a ba mu wanda mu ma sai mun wahala mun noma, mun ji yanda wahalar sa take, amma ana kawo mu a wurin wannan ba shi mu ce su ba. Don haka ka roƙa mana, fad'u lana rabbak, ka roƙa mana ubangijinka, yukhrij lana mimma tunbitul ard, ya fitar mana da abin da ƙasa ce take tsirarwa, a shuka a ga ya fito, mu gane da gaske ne wannan abinci ne wanda muka saba, amma wannan bai yi ba. Ga nau'ukan abinci nan kala-kala, ai wannan da kake kawa ba min baqali hawa qissai hawa fumi hawa adati hawa basaliya, a kawo mana abin da zamu ga abin da muka saba da shi, na daga albaqal. Albaqal shine vegetable, shine abin nan kullu ma yanbutu ala al-ardi, kullu ma yanbutu ala al-ardi mimma laysa lahu saq, duk abin da bai da bishiya, ba kaman bishiya ba, abin da yake yaɗo wanda in ya fita sai dai ya zama ganye, kabeji yana ciki ko a wace ce lotus kai yana ciki wace ce duk abin da dai in ya fito zaka ga kawai yayi yado irin wannan muke so wanda za a yanka ganye ganyen ana amfani da shi mun sani a yayyanka a irin wannan muke so shine albakal galibi ana amfani da shi ne shi kamar rakiya yake wa abinci kamar yadda kuka san vegetable yake a kawo sai a yayyanka sai a dora akan asalin abincin wa kisaiha sannan a kawo mana wato abinda zamu samu daga cikin abinda yake na vegetable din suka ce muna son kisa muna so a rinka kawo mana gurji ko kimba kenan shi ma muna da bukatar sa a cikin wannan da kake kawo ba ko kimba wa fumiha sannan a kawo mana wanda zamu ga hadda alkama alfum waɗansu malamai suka ce shine assum ko assau assum wato abin nan wannan abu mai warin tafannuwa suka ce a kawo mana tafannuwa mu ga muna yayyankawa a cikin abinci amma galibin malamai suka ce alfum yana nufi alhimba ko alqabh alkama kenan suka ce ai ba zai yi su faɗi nau'uka duk su faɗi abinda ake karawa akan abinci ba su faɗi asalin abincin ba tunda alkama shi ne ai mafi girman abincin da ake iya wanda za a iya dafawa za a iya cinsa ta hanyar tukawa za a iya yin burodi da shi za a iya abubuwa za ka muna son mu ga wannan wa adasiha ko muna son mu ga akwai adas shi ne wake amma wake ba irin waken mu na yanzu irin wannan ba an gane waken da muke amfani da shi ana ce masa alfuri amma waken da ake ce adas yana da girma haka yafi irin wannan namu idan ka je kasashen da suke cin sa a matsayin abinci zaka ga wannan gurasar da ake yin ta da alkama sannan ayi kuma wannan irin miyar waken ana tsomawa ana ci shine babban abincin su galibi larabawa suna cin wannan abincin zaka suka ce irin wannan muke so mu gani da alkama nan an yi gurasa da kuma wato an yi miyar wake ka rika dan tsoro sana kana taunawa amma ba manna wasal ba wa basal ya ko muna so mu ga da albasa wannan shi ne abin da yafi musu akan a rika ba su manna wasal ba Annabi Musa ya ce da su yanzu wannan abin da kuka fi so sama da abu mai daraja atastabdiluna alladhi huwa adna ay alladhi huwa aqallu manzilatan abin da yake darajar sa tana kasa da wannan wa aqallu manfa'atan kuma wanda yake kasa wajen amfani gare ku billadhi huwa khair ay billadhi huwa akram wa ashraf wa aghla wa afdal wa anfa abin da yake muku amfani kuma yafi muku saukin samu wanda ba sai kun je kun yi noma ba wannan abin da kuka faɗa ba akwai na noman damuna akwai na noman rani duk wanda yafi muku ku je ku tara akan a rika saukar muku an hutar da ku sai dai ku ci ku sha ku bauta wa Allah ba ku san wannan suka ce eh ba ma so ne tunda sai dai tambaye su ai suka ce eh su suna nan akan su kawai a canja shine yace musu ihbitu misran bima'ana ihbitu misran min al-amsar ku je ku shiga bima'ana inzilu ku shiga kowane gari kuke so wannan shine fahimtar wasu da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce misr anan ana nufi birni gari ko ina ne ibnu kathir ya rajjaha wannan cewa kowane gari ko gara ma ku shiga malansa kamar yadda al-imam sa'di ya ce shine idan wannan abin da kuka faɗan kuna gani kamar Allah yana ce kamar wani abu mai wahala ne ai abin da ake baku yafi wahala to haka in kuna gani kamar wai sauki yayi yawa kuna son mai wahala to ai wannan da ake baku shi yafi wahala wancan kan mai sauki ne ifitu misran min al-amsar ko wani gari kuka shiga ku je ku yi noma za ku samu wannan abin ku je ku tambaya ko an taba yi wa wadansu irin wannan da za su dinga samu abinci daga sama fa inna lakum ma sa'altum wannan abin da kuka faran ko ina ma za a iya samu suka ce ah su dai kawai aje a samu wannan ra'ayin wasu daga cikin malaman luga jigajigai kamar Sibawayhi da Al-Khalil suka ce wannan yafi daidai saboda Misr suna ne wanda layin sani duk inda yazo a cikin Al-Qur'ani da sunan Misr yana zuwa ne a matsayin gairu mun sani baka taya anan zai ce misran da haka yana nufi qaryatan min alqura ko wani gari kuka shiga ya cika waɗansu malamai kuma suka ce a'a ihbitu misran bimana ihbitu misr alma'ruf ku shiga birnin masar wannan da aka sanin nan suka ce ana iya samu suna idan dai sulasi ne ko da layan sari idan dai wasatuhu sakin kamar nan misr an gani idan ya zama tsakiyarsa sakin ne to ana iya masa yana iya zama yansari wannan shine ra'ayin wasu malaman lugha din kamar al-Akhfash kamar al-Kisa'i kuma wasu daga cikin malaman tafsiri kamar Ibn Juzay a cikin tafsirin At-Tafsir li Ulumi Tanzil da kuma Imam Malik Ibn Anas yace ana nufin garin Masar ne asali don haka ya ga wa Ashab al-Majlis sa yace garin ku ne fa Masar shi ake nufi garin ku inda Fir'auna ya zauna nan don haka ku je ku zauna a can za ku je ku samu abin da kuke so malaman suka ce wannan yana da karfi saboda Allah ya nuna cewa mutanen Banu Isra'ila su aka fasu kasar Masar kadhalika wa auratnaha bani Isra'il to kaga ma'anar ta kenan aka ce ku je an ba ku Masar ku je fa inna lakum ma sa'altum abinda kuka tambayan nan za ku samu an fahimta ko don haka dai idan ya tabbata cewa Masar ake nufi to wannan ya nuna daraja da wani matsayi na musamman da kasar Masar take da shi a bangaren noma ke shi yasa Allah ya ce in wannan abun kuke so to ba inda yafi dacewa muku kamar ku je kasar Masar saboda albarkatun da take da shi na bangaren noma kuma wanda har yanzu ya tabbata mai yawa daga cikin darussan da zamu faɗa a yau lokaci yayi zamu yi magana akan kasar Masar da albarkar da take da shi ta wannan bangare don haka sai Allah ya ce ihbitu misran fa inna lakum ma ta'altu in ya zama ana nufi Masar ne to wannan shine farkon inda Allah ya ambaci sunan kasar Masar a jerin ayoyin Qur'ani in ka dauko daga sama kuma ita ce birni da ta samu damar da Allah har ya ambace ta a cikin Al-Qur'ani har aka yi ta maimaitawa har sau biyar Allah rama ina da ina aka ambaci sunan Masar a Qur'ani
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا
نعم
واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة
نعم
وبشر المؤمنين
نعم
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نستغله ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل
الأحاديث. نعم.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك
Allah ya albarka waɗannan ayoyi guda biyar su ne inda Allah ya ambace sunan Masar na farko shine wanda muka karanta a cikin wannan aya ihbitu misran sai na biyu a cikin suratu hud wa auhayna ila musa wa akhihi an tabawwa'a li qaumikuma bi misr sai a cikin suratu yusuf guda biyu وقال الذي شراه من مصر لكما فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر فيكم ملك ارشاء سورة الزخرف ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر duk waɗannan zaka ji suna ne da layin fari sai suka ce wato guda hudun su ne ake nufi Masar sauran na farko da muka karanta cikin wannan ayan ba Masar bane su kuma sauran malaman suka ce a'a an kawo shi anan an yi sarfin sa ne don ya nuna maka akwai shi shi ma ya halatta a luga amma ba ko ina ake yin sa ba shi yasa duk sauran babu anan kadai aka yi ina fata an fahimta don haka dai Allah madaukakin sarki yace da su ku je ku shiga Masar za ku samu abin da kuke so to shine Allah yace wannan ta'anniti na banu Isra'ila ya sa wa duribat alaihim adillatu wal makana sai Allah ya dora musu sai aka dora musu adilla shine alhawa wal makana shine alfaqar aka dora musu wato kaskanci da kuncin rayuwa da wahala da tasku da kuma rashin farin jini a cikin al'umma duk wannan abun ya tabbata gare su wal maskana kuma aka tsora musu talauci ga kudi amma ba sa jin dadin amfani da shi ga dukiyar amma ba kwanciyar hankali wajen jin dadin ta shine al maskana shine al faqrun nafsi shine talaucin zuciya wannan yafi tsanani akan talaucin rashin kudin kacewa wannan shine abin da aka tsora musu ga kudin ba wai tsoraka bane sun fi kowa ma dukiya amma kuma Allah ya tsora musu talaucin cikin zuci shi yasa ba za su taba koshi ba shi yasa duk da abin da aka ba su na dukiya wanda ya ishe su inda za su tara dukan su kowa fita cikin talauci amma duk da haka sun fi kowa cin riba sun fi kowa kuma handamar kudin kudaden mutane sun fi kowa kuma aklu amwalin nasu bil batil sannan sun fi kowa kuma tsananin kwaɗayin rayuwa wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya duk da kuɗin amma ya sa suna gani bai ishe su ba wannan shine almaskara wanda Allah ya tsora musu Allah ya ce wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma suka wayi gari a cikin fushin Allah bayan duk wannan abun sun rasa duniyar sun rasa kwanciyar hankali sun rasa jin daɗi a tsakanin al'umma kuma sun wayi gari ba Allah ba mutane a wurin Allah kuma sun wayi gari a cikin fushinsa Allah ya ce zalika bima asaw zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wannan ya faru ne su ne sakamakon wato kafircewan su da ayoyin Allah ayatul law alkauniyya wa shar'iyya ayoyin Allah din sun zo shar'iyya su kafirce su kin imani da su ayoyin Allah kauniyya da suke gani su kiyarda da cewa Allah shine mai iko akan gudanar da komai saboda abin da suke gani na dilalat da za su kara musu karfin imani da fika da Allah duk bai musu amfani ba wayaktuluna annabiyina bighairi alhaq kuma sun kasance suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba wannan malamai suka ce la mafhuma lahu al-imam al-qurtubi ya ce karka dauka don Allah ya ce suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba cewa ta yi a samu haƙƙin da zai sa ya halarta a kashe annabawa ba mafhumi anan ba wani annabi face in Allah ya aiko shi ya zama ma'sumi da ba wani annabin da zai aikata laifin da ya kai a iya kashe shi to Allah ya faɗa ne saboda ka gane wai girman haƙƙin da ya zama suna iya kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba ballanta na sauran mutane ba to da za a iya samun annabi da yake da wani haƙƙi ne da za a kashe to yanzu suka samu sauran mutane fa shi yasa rayukan mutane suke da arha a wurin su tunda suke iya kashe annabawa ma zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wannan ya faru ne an tsora musu abinda aka faɗa a baya sakamakon laifinsu da saƙonsu ai zalika bi kasrati isyanihim ko ma'asihim wato yawan laifukan da suke yi ga Allah shi yasa aka tsora musu wannan wa kanu ya'tadun da kuma kasancewar suna da suna aikata ayyuka na ta'addanci ayyuka na shishigi da ƙetare iyaka a tsakaninsu da mutane haƙƙin Allah ya fi runa bi ayatin la haƙƙin Allah na bima asau suna saɓa wa Allah haƙƙin mutane wa kanu ya ata duhu kuma suna ta'addanci wa mutane ga kafirci ga kuma ga saƙon Allah na kafirci a zuciya saƙon Allah a gangan jiki kashe annabawa sannan kuma ga kuma ta'addanci akan mutane mafi girman laifi kenan a duniya da mutum zai hada shine a ce na laifi irin na banu Isra'ila. Ba wani laifi da mutum zai a duniya da ya huce waɗannan. Shine manan zalika bima asaw wa kanu ya'tadu. To wannan aya saboda tana da matsaloli da fa'idoji da yawa da zamu amfana da su, wannan aya za ta zama ita ce kadai da ta yi mu a yau.